إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu Aisha a wannan unguwa ta Nuho Kare domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna sha uku ga watan Ramadan Hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga uku ga watan uku miladiyya Isa dan Maryam alaihi salam wanda ya daidai ga biyu ga watan uku miladiyya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratul insan wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa innal abrara yashrabuna min ka'sin
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا
نعم الله ما دوكا كين سركي يكي توا إن الأبرار للي متاني نغري يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ذا سشادة ونكوفي واند مهدنشي كافورني أين يشرب بها عباد الله Allah ya ce wani marmaro ne wanda bayan Allah za su zan kisha daga gare shi yufajiruna ha tafjira wanda suna bullowa da shi hakikanin bullowa yufuna bin nadri suna masu cika alkawali na bakance waya khafuna yawman kuma suna tsoron wani ne kana sharruhu mustatira wanda sharrin sa ya kasance mai banzuwa ne Allah ya ce wayut'imuna ta'ama kuma suna ciyar da abinci ala hubbihi akan cewa suna son wannan abincin miskinan suna ciyar da shi ga miskini wa yatiman da maraya wa asiran da wanda ribattancan yaki ne innama nut'imukum liwajhillah suna cewa kawai muna ciyar da ku ne saboda zatin Allah la nuridu minkum ba ma wad buƙatar wani abu daga gare ku jaza'an ba mu buƙatar sakamako daga gare ku wala shukuran ko kuma godiya inna nakhafu min rabbina lalle mu muna tsoro daga ubangijinmu yawman wani ne abusan me sa huska tayi tukun tukun kamtariran wanda matsanancin yini ne fa waqahumullahu sharra dhalika alyawm sai Allah ya kare su daga sharrin wannan ranai walaqahum nadratan kuma ya sanya haske a huskokin su wasururan kuma Allah ya jefa farin ciki a cikin zukatan su wajazahum bima sabaru kuma Allah ya sakanka musu da abin da suka yi hakuri jannatan aka sakanka musu da aljanna wa hariran da alharir a wannan ayoyi da muka karanta ajiye mun yi bayanin cewa su wane ne al-abrar su wane ne mutanen kirki su ne waɗanda suke tsoron Allah madaukakin sarki kuma suke aikata duk wani dangi na alkhairi da kasani inda muka bada misalin cewa idan aka ce al-abrar ko idan aka ce albirru dukkanin wani aiki da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda hankalinka yake iya hararo ma da wanda hankalinka bai iya hararo ma aiki na alkhairi duka yana shiga karkashin wannan kalmi to shine Allah yake cewa lalle mutane na kirki yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura wanda suka yi imani suka yi hakuri da horewa da morewa ta duniya suka yi hakuri da abin da Allah ya haramta musu a wannan duniya Allah ya ce to su ne mutanen kirki a gobaranan tashin alkiyama su ne mutane waɗanda za su sha daga wani kofi wanda mahadin shi kafur ne Allah madaukakin sarki a ayan da ta wuce Allah ya ce inna atadna lilkafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira wannan jumla ita kadai ce Allah madaukakin sarki yayi bayani akan abinda aka tana dama waɗanda ba su yi imani ba amma a lokacin da Allah ya zo bayanin waɗanda suka yi imani sai Allah ya faɗaɗa zance aka ga aya aka ga ayoyi da yawa ba dan komai ba saboda azabar da mai imani ya kasance cikin mutanen kirki saboda a kwadayar da mai imani ya kasance cikin waɗanda za su sha daga wannan kofin wanda mahadin shi kafur ne Allah madaukakin sarki ba yana so ya takwatamta mana azaba an halaka suwana an kashe suwana an yi girgiza suwana sun halaka Allah ba wannan ba shine gurinsa ba gurin Allah shine kowa ya zamanto mutumin kirki domin ya samu ya tsira shi yasa da Allah ya zo bayanin waɗanda suka kafirce sai aka ga aya guda amma waɗanda suka yi imani waɗanda suka kasance nagari ne waɗanda suka aikata aiki mai kyau sai Allah ya tabbata labarai masu yawa ba dan komai ba saboda a ja hankalin mai imani ya kasance cikin waɗanda za su sha wannan dadin Allah yake cewa innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura lalle masu yin da'a waɗanda suka gazganta gaskiya abinda ya zo musu daga Allah waɗanda suke yin kokari a cikin aiki na alkhairi Allah yana cewa yashrabuna min ka'sin za su sha daga wani kofi mumtazijin sharabuha bil kafur wanda Allah madaukakin sarki ya hada shi ne da alkafur al-imam az-zajjaj a cikin littafin sama'anil qur'an yake cewa al-kasu a yare na larabci shine kofi lokacin da ke akwai abin sha a ciki amma idan babu abin sha a ciki a yare na larabci ba a ce mishi al-kas to yanzu a wannan rayuwar taka ta duniya da zaka iya tuna wani kofi da ka sha hura ko wani kofi da ka sha wani abu mai dadi zaka ji cewa abin nan yana ma dadi kuma zaka ji cewa da a ce kullun zaka samu wannan abin da kullun zaka yi ta gurin ka samu wannan abin domin ka sha babu shakka kowanne daga cikin mu yana tuna wani dadi da ya taba sha wanda da za a ce kullun ya samu wannan abin ya danki sha yana son haka a rayuwarsa amma sai dai Allah ya tsara rayuwar ba kullun dan adam yake samun abin da yake so ba to shi yasa Allah yake kwadaita mana cewa lalle su masu imani za su sha daga wani marmaro wasu malaman kuma suka ce abinda ake nufi da alka'as anan shine kofi na giya wanda suka tafi a kalkashin wannan fassare akwai muqatil bin sulaiman akwai al-imamu samarqandi da ibnu abi zamanin da al-imamu thalabi da al-imamu al-mawardi da al-imamu al-baydawi da jalaluddin al-mahalli dukkanin su wannan sun tafi a littafin su na tafsiri cewa abinda ake nufi da shi anan shine giya za su sha giya wadda ba ta da maye giya wadda ba ta sa tutu giya wadda ba ta sa mutum ya fita daga hayyacin shi giya ce wadda dan adam za ya sha a gidan aljanna domin jin dadi giya ce wadda dan azam za ya sha a gidan aljanna saboda ya haƙura da dukkanin wani dangin maye da Allah madaukakin sarki ya haramta masa a gidan duniya ba dan baya so ba kowa yana so domin ya sha ya ji mi ake ji amma saboda Allah madaukakin sarki ne ya hana kowa ya hakura ya bari to dalilin wannan hakurin yakan sa Allah madaukakin sarki sai ya tanada musu wani kofi na wata kalar giya wanda mahadin ta kafur ne Allah madaukakin sarki yake cewa ayinan yashrabu biha ibadullah Allah yake cewa wani marmaro ne wanda wasu koko wasu bayin Allah za su sha daga cikin shi anan Allah yana cewa ibadullah bayuna Allah duk da cewa kowa bawan Allah ne da wanda ya imani da wanda bai imani ba amma su wa ake nufi da bayin Allah anan ana nufin da su sune masu imani wanda suka amsa kira wanda suka yi hakuri da jin dadin duniya suka yi hakuri da abin da shine Allah madaukakin sarki yake so to sune Allah madaukakin sarki yake mana bayani anan Allah yana cewa lalle bayin shi za su sha daga wani kofi kofin nan za su sha daga wasu ruwa yufajiruna ha tafjira wasu malaman suka ce ayyu sarrifuna ha haqqa at-tasrif shine dan adam za yi amfani da wa'annan ruwan a ji inda yake a gidan aljanna dan adam idan Allah madaukakin sarki ya sanya shi aljanna baya bukatan sai ya dashi ya murdo famfo domin ya sha ruwa baya bukatan sai an doko ruwa daga kula ko daga wani abu an kawo masa ya sha yana zamna ne ruwan suke gudana da kofuffuka abinda yake so kawai zai diba ne ya sha kuma ya ashe kuma su wuce idan ya tashi ya sake wuri daga cikin aljanna baya bukatan sai an doko wannan roman na ruwa an kawo masa a kusan sa kawai daga nan ne za ya diba ya sha saboda ni'ima da Allah madaukakin sarki ya tanada a cikin aljanna anan Allah yana cewa innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah yufajiruna tafjira kaga anan Allah madaukakin sarki bai gaya mana cewa ba ga su sun shiga aljanna dan haka ga su suna shan dadi kawai sai aka shiga haka ito maka cewa ga sunan suna morewa ga sunan suna shan giya ga sunan suna son wani rumu na wasu ruwa wanda baka bukata sai ka murda famfo domin ka samu wannan ruwan kamar nan ne a gidan duniya sai wani ya ce maka ai wani ya gayyace ni shan ruwa kaga ba za ka tsaya tambaye wani wane ne wannan ba in dai mutum ne attajiri zaka ji ana cewa kenan kun sha dadi a yau koko mutum ya ce maka wani ya gayyace ni a gidan shi kuma ka san wannan mutumin yana da kudi kaga zaka tambaye shi kace to ba ni ka so na ka san akwai wahala a ce ya hadu da shi da wani kuma sun rabu haka nan ba a bashi komai ba saboda wadata da ke akwai a wajen wannan mutumin to shi yasa Allah madaukakin sarki yake yi mana irin wannan zancen Allah bai ba mu labarin cewa ga su sun shiga aljanna ba sai aka shiga ba mu ni'ima wanda suke amfanuwa da ita a cikin wannan aljannatayen dan a nuna ma cewa Allah ya tana da ni'ima wanda hankalin mutum baya iya tunananta a gidan aljanna wannan kuma ba komai yake nunawa ba sai dai dan adam ya ƙara zare damtsi domin ya samu wannan falalar da Allah madaukakin sarki ya tada a gidan aljanna Allah yana cewa yufajiruna ha tafjira shine suna amfanuwa da ita ta yadda suka ga dama kamar yadda muka faɗa dan aljanna baya bukatan sai an miko masa ruwa baya bukatan sai ya murda famfo baya bukatan idan ya tashi ya kai ma wani ziyara sai ya bukaci ruwa a can duk inda yake ruwan suna nan suna gudana ta kasan su ruwa ne tsarkakakki iyaka kawai ya iba ya sha domin ya yi amfani da su Allah yana cewa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yufuna bin nadr suna masu kokarin cika alkawali na bakance wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna tsoron wani ne wanda shi wannan yinin sharrin sa ya kasance mai banzuwa ne anan sun hada abubuwa guda biyu abu na farko yufuna bin nadr suna cika wada alkawali wannan shine yin aiki domin Allah wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kuma sun hatsoran Allah wanda tsoro yana daga cikin imani tsoro yana daga cikin aqida ta masu imani shine dan adam ya ji cewa a duk duniya babu wani mutum da yake tsoro kamar Allah sa dan adam ya ji cewa a duk duniya babu wani mutum da yake tsoron haduwa da shi kamar Allah sa shi yasa Allah yake cewa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira anan Allah madaukakin sarki bai ce mana suna tsaye da sallah ba bai ce suna tsaye da azumi ba bai ce suna tsaye da zakka ba ba a ce suna tsaye da hajji ba sai aka ce yufuna bin nadri suna cikawa da alƙawari na bakance wanda suka yi ma Allah madaukakin sarki alƙawari na bakance shine misali mutun ya ce idan Allah ya bani da zan yi azumi guda 10 ko mutun ya ce idan Allah ya sa na samu jarabawa zan yi sadaka zan yanka in yi sadaka koko mutun ya ce idan Allah ya bani mata zan yi sadaka da kudi kaza ya ayyana wani abu koko mutun ya ce idan Allah ya sa dana ya shiryu zan je hajji bana to wannan shine alƙawari na bakance kama Allah alƙawarin cewa idan ya baka wani abu na alkhairi zaka yi masa wani abu na falala to shine Allah yake cewa yufuna bin nadri irin wannan bakancan idan sun yi suna cikawa saboda wani idan yayi a lokacin da aka biya masa bukatar sa shikenan kuma ya manta da yayi wannan alƙawarin wani zai ce idan an bashi kaza zai yi azumi guda 10 amma da ya fara yayi guda 3 yayi guda 4 zuwa 5 sai ya gaje ya manta da an yi masa ni'ima kuma ya manta da cewa ya dauko alƙawari to shi yasa Allah bai ba mu labarin cewa suna cika sallah ba bai ba mu labarin cewa suna azumi ba sai aka ba mu labarin suna cika alƙawari na bakance saboda me saboda a nuna ma cewa duk mutumin da ya cika alƙawarin abinda ba wajibi bane akan sa to ina ta ga abinda wajibi ne akan sa kaga abinda yake wajibi shine zai fi dagewa akan sa tunda wanda ba na wajibin ba ma mutun ya samu yayi wannan misali mutumin da yake doka kudi yana baka mutumin da zaka zo wurin shi ya doki shikka 20 shikka 30 ya baka sadaka darar da yazo ya ce wa na ramta min shikka bi shin kana jin cewa shikka biyun ka za ta bace a hannun shi ka san tabbacewa abinda ba wajibi ba ma na sadaka ya baka shi da yawa balle abinda yake na wajibi ne wanda haƙinka ne dole ya maido maka shi to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira haka Allah madaukakin sarki yake cewa thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil ajib yazo a cikin hadisin Aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta take cewa man nadara an yuti Allah falyuti'hu duk mutumin da ya bakance yace zai yi ma Allah madaukakin sarki da'a idan an bashi kaza idan dai abun nan na da'a ne saboda sharadin bakance dole sai mutum sai abun ya zamanto da'a ne ba za ka ce ba idan Allah madaukakin sarki ya mun wadata zan raba zumunta ko idan Allah madaukakin sarki ya sawa na ya biya ni bashi na babu ni babu shi na ma Allah alƙawali to kaga wannan abu ne na saba ma Allah to in dai saban Allah ne ba a bakance akan saba ma Allah amma abin da yake da'a ne abin da yake biyayya ne wannan shi ake bakance akan sa Aisha take cewa ta shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya bakantan cewa zai yi ma Allah da'a to yayi kokari ya cika wannan wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sihi fala ya'sihi take cewa duk wanda kuma ya bakantan cewa zai saba ma Allah madaukakin sarki to kada yayi kokari yayi wannan ana yin bakance ne kamar yadda muka faɗa a cikin abin da yake wajibi ne koko a cikin abin da yake falala ne haka ya tabbata hadisi daga Imran ibn Husayn da Allah ta kara tabbata a gare ku a gare shi manzo Allah yana cewa khairukum qarni manzo Allah yana cewa mutanen da suka fi kowanne mutane albarka da imani manzo Allah ya ce su ne sahabbaina su ne mutanen da suka rayu tare da ni thumma alladhina yalunhum manzo Allah ya ce sannan waɗanda suke biyo bayan su thumma alladhina yalunhum sannan waɗanda suke biyo bayan su manzo Allah yake cewa thumma yaji'u qaumun sannan a samu wasu mutane yanziruna wala yufuna sai a samu wasu mutane wanda suna yi ma Allah alƙawarin cewa idan ya ba su ni'ima kaza da ni'ima kaza za su mishi ibada kala kaza amma kuma suka kasance ba su aikata wannan abu shi yasa idan mutum zai dokan ma Allah alƙawari to yayi kokari ya doki alƙawarin da ya san yana iya yi yayi kokari ya doki alƙawarin da ya san ba za ya cutu a wajen yin sa ba kada mutum ya doki alƙawarin da kuma za ya kasa cikawa sai ya kasance Allah ya fudda shi daga cikin al'abrar mutanen kirki waɗanda za su sha daga romo waɗanda za su sha daga kofi wanda mahaɗin shi na kafur ne al-imam ibnu qudama a cikin littafin sa al-udda yake cewa duk mutumin da yayi ma Allah bakance misali mutum ya ce idan Allah ya bani da zan yi sadaka da kudi amma bai gai kudin iya nawa bane za ya wannan sadakan da su to anan mutun za ya yi kafara ne ta yami ko ya samu ya biya wannan kafaran da yayi ya ce idan Allah ya bani da zan yi sadaka da kudi amma bai gai kudin nawa ne ba to idan dai bai gai wa'annan kudin ba abunda za ya yi na kafara shine ya zo da kafara na rantsuwa ko ya ciyar da miskini 10 ko ya tufatar da miskini 10 ko kuma ya entar da baiwa idan bai samu wannan ba sai ya yi azumi guda 3 amma idan kuma ya dauki kudin ya bada to wannan ba sai ya zo da wannan kafaran ba amma kafaratul yamin idza lam yusam kafara ta rantsuwa ko ko kafara ta bakance idan ba ambaci abun ba to ana yin kafara na rantsuwa ne sai ya maye gurbin wancan abun wannan shine abun da malamai suka tafi a kansa wasu malaman kuma suka yi sabani suka ce misali mutum ne yayi bakance yace idan Allah ya masa kaza zai yi aiki na alkhairi ya gai wasu kudi to amma sai ya mutu bai wannan aikin na alkhairi ba anan malamai suka kashe kashi biyu wasu suka ce idan aiki ne na ibada misali mutum ya dokan makansa azumi guda 10 idan Allah madaukakin sarki yayi masa wata falala sai falalan ta cika kuma Allah ya doki rayuwarsa gabanin yayi wannan azumin guda 10 wasu daga cikin malamai suka ce waliyinsa ko ko wanda diyansa ne ko matarsa ko ƴan uwansa cikin su wani zai iya yi mishi wannan azumin guda 10 haka inda wasu kudi ne ya ambata yace zai yi sadaka da kaza ko zan bada miliyan idan Allah madaukakin sarki ya muni kaza sai abin ya cika kuma bai samu wannan damar ba har Allah ya dauki rayuwarsa to za a dauka daga cikin dukiyarsa a bada kamun a raba gado wasu kuma daga cikin malaman suka tafi akan cewa ba za a dauka daga cikin dukiyarsa a basa ba a biya ba saboda abu ne ba na wasa ba abu ne wanda ya kamata a ce shi a karan kansa yayi amma magana wadda tafi inganta a wajen malamai na ilimi shine idan da hali waliyansa za su yi masa wannan bakancan da ya doka wanda Allah madaukakin sarki bai bashi ikon yayi ba amma duk da haka da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa shi kankan shi bakancan abu ne wanda ba a so shiga mai imani ba mai imani abunda ake so da shi idan Allah yayi mishi falala ya gode sannan idan wata sadaka zai ko wani aiki na alkhairi ya aikata haka amma ba a so mutum ya zan kiyawan bakance mutum ya zan ki cewa idan Allah ya muni falala kaza zan yi sabka qur'ani kaza ko idan Allah ya bani mota zan yi azumi kaza to wannan idan bawa yayi aiki ne na lada amma dai akwai karhanci a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu akan yin bakance a cikin abunda al-Imam Tirmidhi ya rawaito الإمام الترمذي أتكلم لتابع السنن ينأتوا الأمل على هذا عند بعض أهل العلم يكتوا ين أيكي دبا كنتي أوجن وأنسما لمن نئلمي يتي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم دقى صحابا من ذال صلى الله عليه وسلم دوسما واندبا سوبا يكتوا كرهوا النظرة أنك آمن تمتن يوي تبا كنتي idan ki cewa idan Allah ya muni kaza zan yi kaza idan Allah ya muni kaza zan yi kaza sai ya hagaito magana ta Abdullah ibn al-Mubarak yake cewa ma'ana al-karahiyati fi an-nadri fi at-ta'ati wal-ma'siyah abunda ake nufi da nan shine bakance a cikin da'a ko bakance a cikin saba ma Allah idan a cikin saba ma Allah ne to wannan bakancan dama ba a san irin shi idan kuma a cikin biyayya ne ga Allah madaukakin sarki to wannan idan bawa yayi zai samu lada amma abu ne wanda kuma akai karhanci a ciki saboda hadisi da yazo daga Abu Hurairata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tandiru fa inna an-nadhara la yughni min al-qadar shay'a manzo Allah yana cewa kada ku dan kin bakance ku dan ki mai ma Allah alƙawalin wata ibada idan ya muku falala manzo Allah yake cewa fa inna an-nadhara la yughni min al-qadar shay'a manzo Allah yake cewa bakancan baya canza komai daga kaddara Allah madaukakin sarki idan Allah ya kaddara zaka samu abun ko baka yi bakance ba Allah zai baka idan kuma Allah bai kaddara za a samu abun ba to koda an yi bakance Allah madaukakin sarki ba zai bada ba abunda ake so idan ni'ima ta sabka bawa ya gode ma Allah madaukakin sarki yayi aiki na ibada idan kuma bata samu ba bai kai sai bawa ya zan kin bakance ba saboda akwai karhanci a ciki Allah yana cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira anan Allah yana dan kyasta mana ne yaya za mu yi mu kasance cikin mutane na kirki da ya gana ya mana cewa su ne mutane waɗanda suna cika alkawali duk wata yarjejeniya da suka yi ta duniya suna kokari su cika wannan yarjejeniya sawa'an yarjejeniya ce tsakaninsu da Allah ko yarjejeniya ce tsakaninsu da mutum yana daga cikin kuma abun da yasa Allah ya ba su aljanna suke sha daga kofi mai dadi Allah ya ce wa yut'imuna at'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi akan cewa suna son wannan abincin miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da shi da miskini kuma suna ciyar da shi ga mutumin da maraye ne ga mutumin da ribattaccen yaki ne to anan malamai sun yi kankomo mi ake ce miskini miskini shine mutumin da yana samun abun duniya mutumin da yana da kasuwa ko yana da albashi ko yana da wani aiki amma albashinsa ko aikin da yake ko abin da yake samu baya dokar nauyin rayuwarsa duka misali zaka ce a gidan shi da shi da wanda yake cidawa misali zaka iya cewa ana cin shikkabi amma ga yini yana iya samun 300 ko ya samu jikka ko ya samu shikka da 50 ko ya samu 350 to wannan shi ake ce ma miskini a ka'ida ta addinin musulunci haka Muhammad bin Salih al-Uthaymeen a cikin littafin sa da yi a sharh al-mumti yake cewa wanda ake ce ma miskini shine mutumin da baya da shi abinda yake da ke gare shi bai wadace shi ba amma kuma baya iya zuwa yana ce ma mutane a taimaka a bani to wannan idan an doka an bashi shine miskinin da Allah yake nufi anan misali mutum ne yana da aiki yana da albashin shikka 100 amma yana da mata da 5 kaga ba zai tashi a masallaci ba ya ce a taimaka min ba dai zan kitaran mutane yana cewa a ƴan muna abun duniya ba amma abun da ke gare shi kuma baya isassa yayi rayuwa to wannan shine miskini al-imam bin salih al-usaymeen a cikin wannan littafin da muka ambata yake cewa koda a ce mutum ne yana da kasuwa mutum ne yana da jari yafi karfin abun da zai ci mutum ne yana da gida amma kuma baya da kudin arme yake cewa shi ma yana shiga daga cikin miskinai za a iya daukan kudin arme koda sun kai miliyan 1 koda sun kai miliyan 2 a bashi wannan yana cikin miskinai misali mutum ne yana da shagonsa yana da samayyar da cewa yana iya ci da mutum 1 yana iya ci da mutum 2 yana iya ci da mutum 3 mutum ne yana da albashi misali yana da albashi na shikka 100 wanda yana iya biyan gidan haya na shikka 15 yana iya biyan wuta da ruwa amma kuma har yanzu ba ya da abin da zai arme da shi to wannan shi ma yana daga cikin miskinai da ana iya dokan kudi a basu domin su yi arme domin su yi rayuwarsu wannan kuma kana ga abu ne wanda yayi karamci mutane ba su lura da wannan da maikwantan mu masu hannu da shuni da masu kudin mu ba su kula da wannan abu alhali wannan abu ne wanda yana cikin alkhairi yana daga cikin taimaka ma mutumin da yake miskini ne mutumin da kasan cewa yana da abin yi amma dai shi matsalar sa kawai ya kasa tara shikka 500 ko ko matsalar sa idan aka ce sai ya tara shikka 500 domin yayi arme za a doki shekara 5 za a doki shekara 4 za a doki shekara 3 za a doki shekara 2 to wannan yana daga cikin miskinan da ana doka ana bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysal miskinu allazi yatufu ala an-nasi taradduhu al-luqmatu wal-luqmatani manzo Allah yake cewa ba miskini bane ba wanda yake zuwa a wajen mutane idan aka ba sa loma ɗaya ko loma biyu ta ishe sa wani miskini ne amma idan ka ba shi shikka 10 ba ta isa shi wani iyali gare shi mace 4 gare shi idan ka ba shi shikka 2 ba ta isa shi wani mace guda gare shi da ƴaƴa 3 idan ka ba da $100 ba ta isa shi to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi anan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina dole idan mutum yana so Allah ya sanya shi cikin mutane na kirki sai ka dan kilura a cikin mutane wane ne wanda yake da dan karamin hali wane ne wanda rayuwa wata ran bata isassa wane ne wanda ya kada rayuwa wata ran ta kada sa sai a zanki taimaka masa to wannan yana daga cikin miskinai mutum nabi da suke taimaka ma shine al-yatim maraya to wa ake ce ma maraya maraya shine mutumin da babansa da babansa ya rasu kamun ya balaga. Wannan shine ake cewa maraya, mutumin da babansa ya rasu kamun ya balaga. Amma lokacin da mutum ya balaga kuma wannan ba maraya bane ba, saboda yana daga cikin abinda ake hakaitowa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ya inganta, manzo Allah yana cewa la yutimma ba'da ihtilamin, babu maraici bayan cewa dan adam ya fara mafalki, babu maraici bayan cewa dan adam ya shekara 15 ya balaga. To wannan ma yana daga cikin wa'anda suke ce makama shine maraya. Amma idan mutun ya rasa uwa, to koda karami ne wannan ba a ce masa, koda karami ne wannan ba a ce masa maraya. Amma kuma wanda ya rasa uwa, shi wannan shine ake ce ma al-latim. Wanda ya rasa uwayensa guda biyu, wanda ya rasa baba, ya rasa mamma, wannan ana ce mishi al-latim a yare na Larabci. Wanda kuma ya rasa baban mamar shi ita kadai, wannan kuma suna ce mishi al-aji. To kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha kwadaitar da mu a cikin hadisai daban-daban. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hataini wa ashara bis sababati wal wusta. Manzo Allah yayi nuni yace da ni da mutumin da yake da maraya, yake kula da maraya, yake kula da cinsa da shansa da tarbiyarsa da lafiyarsa da karatunsa. Manzo Allah yace wannan da ni da shi kamar haka ne a gidan aljanna. Manzo Allah yayi nuni da dan yatsansa na tsakiya, yayi nuni da dan yatsansa manuniya. Manzo Allah yake cewa kamar haka ne da ni da shi a gidan aljanna. Kaga wannan abu ne wanda yana da falala. Ibnu Abdul Barr a cikin littafin shi al-Istizkar yayi bayani, yake cewa wannan falala ce wadda take mai tsoka ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga wani aiki wanda idan kai da kai da shi tamkar tsakanin dan yatsanka ne da dan yatsanka, bi ma'ana da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana kusa da shi a gobara na tashin alkiyama. Amma kaga wannan abu ne wanda yayi karamci a cikin mu musulmai. Zaka samu a yau idan dayan mutu ko idan ubayan mutu a da, zaka samu al'adan mu zuwa ake a dangi a kasa, wannan ya armi matar shi, wannan ya dauki mace, wannan ya dauki namiji, wannan ya dauki wannan. A da haka ake yi. Amma yanzu idan mutun ya rasu, zaka ga cewa duka kowa ya watsi, an bar matar shi ita ce ke wahala, matar shi ita ce za ta zanki ta hiya jibiya, ba ta kasuwa wannan kauye, ba ta kasuwa wannan kauye, diyan su shiga wani hali, idan mata ne su shiga lalata, idan maza ne su shiga wani aiki wanda baya bullewa da su a rayuwa, saboda karamci da sakaci da muke da shi a wannan yankin. Yanzu wannan abu ne wanda zaka ga ɗan uwan mu Turawa ko Larabawa sun yi mu kokarin kulawa da wannan. Zaka ga cewa suna gina makarantu ana kulawa da marayu, zaka ga cewa suna ɗaukar nauyin maraya, wani ya bashi kayan karatu, wani ya biya mishi kuɗin aiki, wani ya biya masa kaza kaza. Amma dai mu a tsakankanin mu abu ne wanda yayi karamci. To idan mutum yana so Allah madaukakin sarki ya sanya sa a cikin mutanen kirki, dole sai mutum ya kasance yana kula da maraya daidai gwargwado. Ko da ka kira sa ne ka mishi magana mai dadi ka shafa kan shi ya tafi, wannan ma zaka samu lada. Ko da ka kira shi ne kaga yana wata hanya wadda ba ta kirki ba, ka kira shi ka nuna mai cewa wannan hanyar da ka hau a kanta, inda ma'aifinka na nan ba zai barka ka hauta ba. Ko ka ganshi da wasu abokai mutanen banza, ka kira shi ka ce mai su wani da wani da kake alaka da su, ka fasa hulɗa da su. To wannan yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin mutanen kirki. Al-Imam al-Bukhari a cikin littafin shi Al-Adab al-Mufrad da Abu Bakar bin Habs, Al-Imam al-Bukhari a cikin littafin sa Al-Mufrad da Abu Nu'aym a cikin littafin shi Al-Hilya da Abdullah ibn Ahmad a cikin littafin sa Zawa'idul Zuhud sun fitar da wata magana, wani athar daga Ibnu Abdul Barr ya fitar da shi, yake cewa an hakaito daga Abdullah dan gidan Umar da Allah ta kara tabbata a gare shi, tunda ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ni da mai dokar nauyin maraya kamar haka ne tsakanin dan yatsa da dan yatsa da ni da shi a gidan aljanna. Suke cewa la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatimun. Wannan malamai suka hakaito daga Abdullah ibn Umar, suke cewa baya cin abinci tun daga wannan rana sai dai akan taran da zai ci abinci akwai maraya duk idan zai ci abinci ba zai ci shi kadai ba sai ya je ya ja wani maraya ya zamna a tare da shi sun ci ba dan komai ba saboda ya samu wannan falalai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana kuma saboda ya samu wannan falalai saboda Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin mutanen kirki sai al-asir me ake nufi da al-asir al-asir anan malamai sun yi fassara guda uku kamar yadda al-imam al-mawardi ya kawo yake cewa na farko shine dan kaso wanda aka kama aka sanya shi a cikin gidan kaso shine ake ce ma al-asir mutumin da yana da diya yana da yaya yana da wanda yake kula da su amma jarabawar rayuwa ta saga shi can an kulbe shi an kai shi gidan kaso to shi ma idan muna so Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin mutanen kirki sai mun zanki taimaka masa shi a ciyar da shi kuma a dawo a ciyar da wanda yake ciyar da su magana ta biyu da al-imam al-mawardi ya kawo shine yake cewa al-abdu bawa a lokacin suna da bayu to su ne suna ciyar da wa'annan bayun nasu saboda bawa ne ba za a bar shi da yunwa ba saboda a ce misali yaro ne a wurinka yana koyan aiki ba za a bar shi da yunwa ba saboda yana koyan aiki shine wayut imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira magana ta uku da al-imam al-mawardi ya kawo shine asirul mushrikina shine mushriki ko kafiri wanda aka yaki sai aka samu shi a matsayin ganima to shi ma wannan suna ciyar da wa'annan mutanen suna ciyar da mutum uku mutum na farko shine miskini wanda yana da kudi amma kudin shi ba sa isa shi ya rayuwa wanda yana samayya amma samayyar shi ba ta isa shi ya rayuwa mutum na uku shine maraya mutum na uku shine mutumin da yake cikin wani mawuyacin hali ko dan kaso ko bawa ko wanda aka kamo a wajen yaki amma mushriki ne bai yi imani ba to dukkanin su sun tafi akan cewa wannan mutanen guda uku idan mutum yana ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan Allah madaukakin sarki za ya sanya shi a cikin mutanen kirki amma abin da yafi inganta al-asir shine mushriki ko kafiri wanda aka kamo daga wajen yaki wanda ya kasance yana hannun musulmi kaga duk da cewa shi ma kafiri ne kuma an kamo shi a matsayin bawa ba za su bar shi da yunwa ba Allah madaukakin sarki yana cewa yas'alunaka madha yunfiqun suna tambayar ka wai me za su zanki ciyarwa da shi Allah ce qul ma anfaqtum min khairin ka ce da su duk abin da kuka ciyar na alkhairi falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil Allah yake cewa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim Allah ce duk abin da aka aikata na alkhairi na lada aka ciyar da shi akan wani mabukaci Allah ya san da wannan abun kuma zai rubuta da wannan abun wayat imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sai suna cewa inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura suna cewa lalle muna ciyar da ku ne saboda zatin Allah ba mu buƙatar wani abu na godiya daga gare ku ba mu buƙatar ku gode mana abinda ake nufi anan kaman mutum ne ka dauki kudi ka basa a al'ada duk wanda kan masa alkhairi zuciyarsa tana karewa wani zai iya washewa da kuka wani za ka ji kuma jikin shi yayi sanyi yana cewa ana ta dawainiya kan mu to shine suke cewa idan mutum zuciyar shi ta kare an mai alheri sai su ce kai wannan ba komai ne ba ai tarayyan mu tsakani na da kai tafi karfin wannan mutum ne ka bashi ka bashi amma duk lokacin da ya hunkura ya gode ma ba ma ka barin shi yayi godiya sai ka danki taushe shi kana nuna mai cewa ai wannan kadan ne wannan ba komai ne ba tarayyan mu tafi karfin wannan to wannan lada bisa lada kenan daraja bisa daraja kenan falala bisa falala kenan yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya daga darajar mutum a gobe ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkalimatu tayyibatu sadaqa ko baka ba mutum komai baka gaya masa magana mai dadi to wannan ka samu lada ina ta kuma ga mutumin da ka bashi kuma ya je ma godiya ka hana shi godiya kuma ka gaya mai magana mai dadi to wannan yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya sa mutum cikin mutanen kirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin da muka karanta jiya manzo Allah yana cewa mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim manzo Allah yake cewa misalin masu imani a wajen kaunar junansu wa tarahumihim da wajen tausaya ma junansu وتعاطفهم دوجن تفسس مجونن سو مثل الجسد الواحد maza Allah yana cewa tamkar jiki guda ne idan dan yatsan ka baya lafiya dukkanin jikinka zai gaya maka idan idan ka baya lafiya dukkanin jikinka zai gaya ma idan kafa ka bata lafiya dukkanin jikinka zai doki ciwo gangar jiki ba za ta ce ai hannu ne baya lafiya ba dan haka mu ma ba za mu yi ciwo ba to haka ake so musulmai su kasance haka ake so masu imani su kasance mu kasance muna kama hannuwan juna mu kasance muna dafa ma juna mu kasance muna masu tausaya ma juna hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri hadisi wanda yake mai tsawoni al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi manzo Allah yake cewa wa inna hadhal mala khadiratun hulwa manzo Allah yake cewa kudi da kake gani wani abu ne mai dadi wasu takardu ne wanda duk wanda ya same su yana jin zakin su wasu takardu ne duk wanda ya same su baya san rabuwa da su wasu takardu ne duk wanda ya same su zaka ga yana riƙewa kankamo manzo Allah yake cewa fa ni'ma sahibul muslimi ma a'ta minhu al-miskina wal yatima wabna sabil manzo Allah yake cewa to wannan kudin mai dadi suna da ni'ima a lokacin da mutun ya doka yabba miskini a lokacin da mutun ya doka yabba maraya a lokacin da mutun ya doka yabba dan balagur wanda guzurinsa ya kare manzo Allah yace kudi suna da dadi amma duk dadin su kuma bai kai mutun ya doka ya bada ba Allah yana sa ni'ima Allah yana sa albarka Allah yana sa kudi a amfane su a more musu idan ya kasance mutun yana doka yana badawa manzo Allah yana cewa kudin suna da dadin mu'amala suna da dadi ka ji su a aljihunka jikka goma tana da dadi ka ji ta cewa abu ce mai yawa amma duk dadin ta kuma bai kai albarkan da Allah zai sanyawa a cikin dukiyarka ba idan ka doka ka bada suna cewa innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura suna cewa muna baku ne wannan kuma saboda tausayi suna cewa muna baku ne ba mu buƙatar wata godiya daga gare ku kawai la nuridu minkum jaza'an wala shukura a ƙarƙashin wannan ayar ibnu taymiya a cikin littafin majmu'ul fatawa yake cewa dan haka mutum ba za ya shiga a ƙarƙashin wannan ayar ba wanda ya bada kuɗi ya ce a masa addu'a wannan ba sadaka ka bada ba wannan kuɗin addu'a ka bada mutumin da zai hidda zakka haƙƙi ne Allah ya ce a ba miskinai a ba mabukata amma sai ka doka ka ce ga shikka wannan zakka ce muka fidda aran mu a sanya mu addu'a to wannan mutum ba zai shiga ƙarƙashin cikin wannan ayar ba su godiya suke so ba su bukata a musu godiya kuma ba su bukatan a sakanka musu idan kama mutum alkhairi kassa shi addu'a kenan ka bukaci cewa ya saka ma da wani abu idan kama mutum alkhairi ka bukaci cewa dole sai ya gode sai ya danki kawo ma sakon gaisuwa cewa nagode nagode to wannan ibnu taymiya yace sai a fidda mutum da galkashin wannan aya baya shiga cikin masu badawa wanda ba su damu ba amma mutanen mu yanzu ba godiya suke bukata ba wani idan yana doka abun shi ya baka to kaga julakanci wani zakka ce yake baka yana aiko ma shikka goma amma baka da daraja a wurin shi saboda yana baka shikka goma idan kuka hadu a cikin mutane shi ba zai baka hannu ku gaisa ba saboda yana baka sadaka yana aiko ma buhun shinkafa idan kuka hadu a taro na family yana canza ma huska saboda yana jin cewa yana da wata falala a kanka to duk mutumin da yake wannan baya shiga karkashin wannan ayar baya shiga a karkashin cewa وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ yana daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan adam Allah yana sanya shi a kalkashin wata innuwa a ranar da babu wata innuwa sai wannan innuwa manzo Allah ya zana mutum bakwai daga cikin su yake cewa wa rajulun da wani mutum tasaddaqa bi sadaqatin yayi sadaka da wata sadaka fa akhfaha ya boye wannan sadakai har sai da ya kasance damar shi bata hagun din shi bata san abin da dama ya bada ba amma yanzu mutum idan zai ma alkhairi sai ya bari ana cikin mutane mai yiwa kashe ka gaya masa cewa ina da matsala kala kaza ka taimaka min sai ya ce ma tafi naji ba zai baka ba sai an hadu cikin taron mutane wai abun nan da kace nawa ne yake tukwana ya zaro a cikin mutane ya baka saboda ya nuna ma mutane cewa yana badawa to wannan baya daga cikin sadaka irin wanda Allah madaukakin sarki yake so baya daga cikin alkhairi wanda zai sa Allah madaukakin sarki ya sa mutum a ƙarƙashin innuwar shi a ranar da babu wata innuwa sai wannan kuma Allah madaukakin sarki ba za ya sa mutum a cikin mutanen kirki ba kamar yadda muka faɗa ba ma daranta juna a banza ma mutum baya ganin darajar ka ba ma mutunta junanmu zaka ga cewa kamar muna jiran juna mu laƙanci juna tsakanin dan uwa da dan uwa babu magana mai dadi tsakanin da da uba babu magana mai dadi tsakanin magidanci da matarsa babu magana mai dadi tsakanin yaro da magidancin shi babu magana mai dadi kowa yana ji da jiji da kai kowa yana jin cewa shi ya isa ba ma tausayin junanmu to yana daga cikin abun da yake so Allah madaukakin sarki ya sa mutun cikin mutanen kirki dole sai mun kasance muna tausaya ma juna ka ba mutun amma kuma ka nuna masa kamar baka bashi ba ka taimaka ma mutum amma dai da duniya kamar wani abu na alkhairi bai taba shiga tsakaninku da shi ba saboda mi saboda kai ka bada ne saboda zatin Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura suke cewa inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira lalle mu muna tsoro daga ubangijinmu wani yini wanda wannan yinin yana sa huskan mutum ta yi tukun-tukun wannan yinin wanda matsinacin wuni ne wanda ya munana to anan abu biyu suka hada shine suna tsoron Allah madaukakin sarki to duk mutumin da yake tsoron azaba ta Allah inna ma nut'imukum liwajhillah muna bako ne saboda Allah abinda ake so anan al-ikhlas shine mutum ya bada dan zatin Allah kada ka bada dan a ce ku ne masu raba shinkawa idan azumi ya zo kada ka bada saboda a hasko ka a tile ko a gaye ka a radio idan ka bada dan Allah mai doka ya zo ya yi dauka ya watsa can dai shi ya watsa amma kai ba kai saboda a watsa ba amma yanzu idan za a bada sadaka za a ba mutane alheri sai an tara yan jarida sai an yi jawabi kuma tsabacin mutunci da cin amanar Allah idan aka ba mutum ɗaya ko mutum biyu shikenan yan kamera sun doka sai a tsida kuma aje a cikin gari ana cewa wane yana aiki kaza wane yana aiki kaza to duk abin da mutum ya bada in dai bai bada shi dan Allah bai yi wahala banza mutum da zai doki duniya ya bada ta gaba ɗaya ya yi sadaka to yayi asara dama barin abin shi yayi ya dan kimurmura kadan kadan yana ci ya bar ma magada to wannan ya fi masa alkhairi da ya doka ya bada abin da ba dan Allah ba shi yasa suka ce liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura suke cewa inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira lalle mu muna tsoron wani ne daga wajen ubangijinmu anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana roƙon Allah ya mishi tsari daga wani yini wanda azabar sa koko sharrin sa ya tsananta manzo Allah ya kana ya ta'awwadu min dhiqil maqami yawmal qiyama manzo Allah yana cewa ya Allah ka tsare ni daga kuncin tsayuwa a gobe ranar tashin alkiyama koda baka iya ba da hawa da larabci kai da Hausa kace Allah ka kare ni daga mugun hali a ranar tashin alkiyama to idan mutum yana hadawa da wannan a cikin ibadar sa yana daga cikin abun da Allah madaukakin sarki za ya tausaya ma mutum a gobe ranar tashin alkiyama anan da suke cewa innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura Al-Imam Ibn Ashur yace yana da ma'ana guda biyu. Ma'ana ta farko lokacin da wanda suka ma alkhairi yayi hunkurin ya gode musu sai su hana shi. Su ce kai wannan ba komi ne ba su gaya mai magana mai dadi su tai su bar shi. Abu na biyu kuma Ibn Ashur yake cewa idan sun hadu a tsakaninsu. Idan masu kudi na sahabban manzon Allah suka hadu mai kudi da mai kudi sai su zanki cewa kai suna tambayar junansu kai mutum nawa ka ciyar da shi kana neman yarda Allah sai ya ce ni na ciyar da kafiri guda goma wanda aka kamo wannan ya ce ni na ciyar da 20 suna neman yarda Allah sahabban manzon Allah masu kudi idan sun hadu ba wai zamna suke a majalisa ana kawo musu labarin waye kare waye fara wata kasuwa wanda yake samun kudi su ma su je su yi irin ta in sun zamna a tsakankaninsu ana tambayar juna kai ton nawa ka bada saboda zatin Allah sukari katar nawa ka bada saboda zatin Allah hatsi telam nawa ka bada saboda zatin Allah zaka ga suna rigyanyanto tsakaninsu wannan yace kaza na bada wannan yace ton kaza na bada kuma ba wai suna yi ba saboda su goranta ma junansu suna yi ne saboda su dage a wajen taimaka ma addini a wajen tausasawa da taimaka ma wanda ba su da shi amma mu yanzu ba haka muke yi ba akwai wahala kashin mai kudi da mai kudi ana hira tanna wa kabbada koda ya gai sai dai ya gai dan alfahari amma ba wai suna gora majunan su ba abinda kai ba ka ce makon kowa akwai wahala kashi an zamna da masu kudi tsakanin su ana goranta ma wani saboda baya taimaka ma kowa ko kashi ana goranta mai cewa wani yafi ka alkhairi wani yafi ka bada abu kada saboda mi su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin wannan ne saboda mi saboda Allah madaukakin sarki ya sanya su cikin innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi fadar Allah madaukakin sarki fawaqahumullahu sharra dhalika alyawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira abunda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da ku a cikin lada abunda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.